Al'amari da ke nuna ci gaba da binciken bayan fage ko kuma bude sabbin binciken barakala ga tsoffin jami'an siyasa, hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC ta nuna ba ta da masaniya kan janye cajin wawure kuɗaɗe ga tsohuwar ministan fetur da ya zane Alison Maduke. Maduke a halin yanzu na London.
Which foreign opportunity resources?
Da ya zane Alison Maduke.
I'm not aware of that.
Bani da wannan labarin in ji jami'in labarun EFCC Wilson Ujeren. EFCC kamar yadda manyan jaridun Najeriya suka ruwaito tun watan jiya ta hanyar lauyanta Rotimi Jacobs ta janye ƙara da ta shigar ta tuhumar da ya zane. Kazalika hukumar EFCC ba ta tabbatar da gaskiyar labarin sace miliyon dalar Amurka ta hanyar babban bankin Najeriya ba, tun gabanin amshera gamar gwamnati daga sojoji. Mr. Ujeren ta hanyar sakon wayar salula ya ce ba zai tabbatar da wannan labarin ba. Wasu daga masu mara baya ga yaƙi da cin hanci na gwamnatin Buhari na nuna buƙatar taƙaita binciken ga gwamnatin tsohon shugaba Jonathan, don bankaɗo bincike na tun mulkin soja ko ƙasa da haka kaɗan zai janyo ɗawainiya mai yawan gaske. Ga ra'ayin Muhammad Tajuddin, wanda limami ne ma a masallacin Prince and Princess Abuja.
Ko kuma ta shagala da wannan dogon bincike har ta rasa focus na aikin da ya kamata ta sa gaba. Amma waɗanda aka anshi gwamnati a hannunsu, wanda su ne ake tuhuma da lalata tattalin arzikin ƙasar nan har muka samu kanmu wannan halin kakanni kayan da muke ciki, to tabbas wajibi ne a bincike su, don su ne ummul khaba'isi na fitintinu, su ne aka anshi mulki a hannunsu. Wajibi ne su a bincike su, a tabbatar da an tabbatar da gaskiya akan wanda ya gaskiya, sannan kuma duk wani azzalumi a tabbatar da hukunci a kansa. Amma wancan dogon bincike wasu sun rasu, wani ma yana kan rashin lafiya, wani gaba ɗaya mai yanci a nemo hujjojin ma samun su ma yana da wahala. Saboda aka dogon binciken nan sai a bar wancan nan nisan, wanda ke nan yanzu wanda suna nan zahiri ga takaddun zahiri, to su ya kamata a yi bincike a kansu.
Shugabanni wasu ƙungiyoyin kamfen ɗin yaƙi da cin hanci na nuna za su ci gaba da taƙarƙarewa sai an hukunta duk wanda ya zarme duk daɗewar binciken. Ga ɗaya daga jagororin ƙungiyoyin, Husaini Kumbi.
Duk abin da lauje ya jawo na mai ciyawa ne, mu muka zaɓi wannan. In har za mu ɗau kuɗinmu mu kashe don ya ci zaɓe, to ai ba daidai ba ne bayan ya riga ya ci zaɓe kuma zuba masa ido. Ya kamata mu ci gaba da yunƙuri na duniya ta gane shi waye. Saboda haka wannan yunƙurin da kaga muke nan bakin gurgudu a Baturiya, cewa like minds, masu ra'ayi irin nawa, kai da muke magana da kai ma an kana son taimakawa za ka iya taimaka wannan tafiyar. Ba gwamnati ko kwaɗa da taɓa ba mu naira ɗaya daga gwamnatin federal government, state government, local government, har yau da muke magana babu wanda ya taɓa kawo mana ko naira.
Ƙungiyar lauyoyi ta Najeriya ta nemi EFCC ta nemi ahuwar zayyana membobinta a matsayin 'yan badakala kuma angulaye. EFCC ta fidda martani da ke nuna ba dukkan lauyoyin take zargi a matsayin 'yan badakalar ba. Nasura da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.